kuna da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga kasar Kamaru, a inda zan hada ku da abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan, wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan bakin sa. Bashir zai bayyana muku maudu'in mu na yau. Bashir, bismillah.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin Zaurin VOA daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afrika ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyar Yaounde na kasar Kamaru.
To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum, shi ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Muntari Hamisu daga birnin Baminda, Kamaru, dan jami'an SDF, shugaban matasa, amma a yanzu organizing secretary na Northwest region gabaki daya.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum, ko zaka kara mana bayani kan wane ne kai?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru, a conseiller regional a yankin Bertuwa. Nake muku sallama da fatan alheri.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakaɗe, musamman ma a ƙasar Kamaru. In ka duba, babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu, aka kama su. Musamman ma ina tunawa da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC, da suke nan a partin din wato shugaba gabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partinta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar Kamarun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba zaka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin ni, wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Kamarun ba yanda zaka yi ka fito ka yi magana en gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan na wara'ayi.
Shehu Usman, wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usmanu, a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, mu'awarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiya a kasar Kamaru. Wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta dau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiya. To a matsayin ka ne tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskan demokradiya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiya, shine kawai aka samu a matsayin demokradiya. Amma wani ci gaba hakan nan a kayan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiya, yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu, wato zai shago mun demokradiya, sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashi-kashin rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu, mu bamu da shi a wannan kasan. Da dai akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma fuskan demokradiya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ahidjo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen Kamaru suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar Kamaru, in dai magana ce ta gaskiya.
So Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyyar ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne, ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama, a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai ba watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zaɓe? An san cewa a ƙasar Kamaru ba aƙalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba. Wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiyya?
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiyya tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai take da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 a lokacin aka yi zaɓe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fundi, mafi wasu alkaluman masu wasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen. Amma gudun Tanzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada ƙayan baya ba, aka samu zaman lafiya, shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiyya ce zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi, in ka taso ya za a yi, a saye ka a sa ka a ju, in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma, a kulle ka ko a sa ka hijirar dole, kana ji kana gani za ka bar ƙasan. Shi wannan demokradiyyan shi ya kawo mana wannan sace-sace. Mutum shi kwashi maƙudan kuɗi, in aka yi magana shi ce yana da lauya. Ai demokradiyya ba ta dare da ba ta bada dama ba, a'a ce an yi bincike, a'a ce an yi kaza, a'a kai wani ma ya iya kwasan kuɗin ya je ya yi ta yi wa jam'iyyar shugaban ƙasa hidima. Kaga wannan ya samu ne kamar wata wani kamar makari dai abinda zai iya kare shi daga tuhuma koko daga kamu. To illan demokradiyyan kenan. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da basu a demokradiyyan su suka ci suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke. A nan Rasha ka san irin demokradiyyan su. amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karawa babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas
to bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can ba min da malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990
demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa yayi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana takawa ana taka doka saboda ayi gyara to amma kasa yau ba dama mutum ya fito yayi zanga-zanga saboda neman haƙƙin sa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa to wajen zabe mun duba hukumar zabe shugaban kasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zaɓe wato akwai maguɗi sosai a wajen lokacin zaɓe akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe amma maguɗin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a kasar Kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDRE da su Foncha da sauransu kowane da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyyan kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi
to malam Alhaji Muhammadu Jafaru duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
a dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin kasar Kamaru don ku shakka babu a cikin Afrika dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa yi 'yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka
so malam Bamanga baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya faru da kuke gani kaman babu ci gaba
da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce taku Madina Dauda nake cewa mu huta lafiya.